Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 401 da waɗanda suka mutu 4,200 a cikin awanni 24 da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amanar cewa alƙalumar ƙididdiga a India sun fi hakan yawa, kuma ƙaruwar al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Babban jagoran 'yan adawar India Rahul Gandhi ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a cikin wasiƙa a ranar Juma'a da ya aiwatar dokar kulle a ƙasar da ya hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar. Rikici ya ɓarke da yammacin jiya Asabar tsakanin 'yan Falasɗinu masu zanga-zanga da 'yan sandan Isra'ila a wajen birnin Kudus, yayin da dubban musulmi ke sallah a cikin dare mai girma na Lailatul Qadri a kusa da masallacin Aqsa. Matasan Falasɗinawa sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da wuta, suna karya shingayen 'yan sandan da ke kan tituna zuwa birnin Kudus, yayin da jama'an da ke kan dawakai saye da rigunan sulke suke amfani da gurneti da ruwan zafi suna tarwatsa masu zanga-zangan. Aƙalla mutane 53 suka jikata a cewar Red Cross Crescent ta Falasɗinu. 'Yan sandan Isra'ila sun ce aƙalla wani jami'i ya jikata. Tankiya na karuwa a cikin birnin tun farkon watan Ramadana mai tsarki, yayin da ake kara samun fushi akan yunkurin fidda Falasɗinawa daga gidajensu na birnin Kudus akan filaye da Yahudawa da ke zaune a wurin suke ikirarin nasu ne. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a zirin Gaza na Falasɗinu sun taru kan iyakan zirin da Isra'ila. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce taron jama'an suna jifar sojojinta da ƙonannun tayoyi da wuta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta sanar a jiya Asabar cewa wata gwamnati da aka kafa a ɓoye da ta hada da mataimaka da suka ware kansu yanzu suna cikin jerin sunayen ƙungiyoyin ta'addanci. Wasu mataimakan cike har da mambobi da dama na gwamnatin LND ta shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da ita a cikin juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta GUN domin nuna jajircewa ga ayyukan gwamnatin sojan. A ranar Laraba, wannan gwamnatin jajirtattun ta sanar da kafa rundunar tsaronta da ke niyyar yaƙi da wannan gwamnati na manyan sojojin ƙasar, kana ta ba da kariya ga fararen hula akan ayyukan cin zarafi da gwamnatin sojan ke shiryawa. Da yammacin jiya Asabar, talabijin ƙasar ta sanar cewa wannan rundunar tsaron jama'a da wata ƙungiya da ake kira CRPH a taƙaice yanzu suna cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da gwamnatin sojan ta ayyana 'yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki 3 a Saudi Arabia don bunƙasa dangantakan tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa gurin gayyatar yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman, wanda da kansa ya karbi Prime Minister Khan da tawagarsa a filin jiragen sama Jidda. Jami'an Pakistan sun ce kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsan sojan Pakistan janar kamar Javed Bajwa ya shiga. Bajwa ya riga ya kasance a Saudi Arabia don tattaunawa akan haɗin gwiwar tsaron ƙasashen biyu. A ƙarshe, Amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama akan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin Habasha da ke cikin kogin Nilu. Sabon jakadan Amurka a ƙasashen kuryar Afirka Jeffrey Feltman yana ziyara a ƙasashen Misra da Sudan da Eritrea da kuma Habasha a wannan mako a matsayin wani sabon yunkurin Washington na warware wannan takaddama. Tankiya na ci gaba da tashi tsakanin Misra da Sudan da Habasha akan wurin samar da wutar lantarki a babban madatsar ruwan nan na Habasha. A matsayin ƙasa da ƙasa ana taimakawa da tattaunawa, kana Misra ta ce za ta mai da martani ga dukkan wata barazana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa akan kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin kasar tare da shugabannin kungiyoyi irin su Amalgamated da kuma na masu noma da sarrafa dankalin Turawa da na Hausa. Na'urar magana tana hannun Ambassador Abdul Ismail Musa Sokoto.
Idan kuma ku duba da kyau, matsaloli ne na crisis, ba abu da yake kawo su ba. Kuma za ku ga wani abu ne dan kalilan da dan yaren ka ne zai yi abin nan. Bai ko isa ka tare murya ba. Amma da an ce a'a Bahaushe ne yayi a Oyo ko a Oshin, to ya isa ya kawo kashe-kashe. Kun ga a fahimta ya akwai isasshen wayar da kai kasancewa haka Allah ya hada mu Najeriya yare daban-daban, addinai daban-daban, to ya akwai isasshen wayar da kai da yadda Ubangiji a hankali za a magance irin wannan matsaloli. Nagode kwarai.
Sunana Martin Igwe. Ina son yuma kowa da manya sanunku da zuwa. Na saurara shugaban president na Amalgamated, na ji tausayin shi saboda ya ce ya rubuta ma kaza, ya rubuta ina. Duk ya fada na ji tausayin shi. Amma na gode Allah na hadu da shi yau. Akwai abun da bai yi ba kafin a shiga yajin aiki, shine zanga-zanga. Zanga-zanga bai yi ba saboda ranka da barin tabbatar maka dan siyasan kasar Najeriya ko musulmi ne ko kristan ne kansu a hadaike, kuma mun ci gaba da saurara su ne zai kawo maganin abubuwan da muka ciki. Sai mun dade, ban san ko kana ji magana na, sai mun dade ana yi ba za a samu nasara ba. Sai mun hada kanmu. Kowa wasu suna jin tsoro yin fada gaskiya, amma zaka gani dan talaka Najeriya gawa ya fi champagne. So ina mai muka ji tsoro yin gaskiya. Ina so in roko ka abu daya da zaka yi mana, mu gwada kanmu, ba wai kowane lokaci za mu ce Buhari ayi kaza, Buhari. A'a, ina so yanzu mu hada kanmu, mun kai kaman 50 a 30 nan. Idan ce kowa ya fito gobe da mutum goma, ya zama mutum 100. Akwai laifin da ana yi muku da na saurara a television, shine haraji. Daga Anambra akwai wurin da ka kira, suka ce daga Anambra zuwa wani wuri ana samu checkpoint wajen 100 da wani abu. Mu fara yanzu, in kun ce mu yi da asara na za mu ce yau, saboda inda an cire harajin ko mama na zai ji dadi an cire haraji, saboda tomato zai rage, kudin nama zai rage, kudin kaza zai rage, kudin jada zai rage. Inda za a ci gaba da turanci, muna zuwa nan ba zan ci gaba da zuwa ba. Musa rana a cikin sati a ce wannan harajin da ana sa bai dace ba, a cire a sa ranar juma'a, zai fito da mutum goma, kuma da mutum goma na tabbatar maka shugaba, sai an cire. In kuma ba cire ba za mu ci gaba da zama, saboda zan tabbatar maka nambobi wanda suna noma sun fi gwamnati amfani. Abun da kuna ji tsoro fada kenan, na fada. Kun dan sanda su nawa ne, sojoji su nawa ne, manoma su nawa ne, kun fi gwamnati amfani. Akwai abun da shugaban NOA ba zai fada nan ba. Za a bashi ayyukan da ya fi miliyan 2000, amma ba za a bashi miliyan daya ba yi aiki. Amma saboda kanshi a dore, na ga maka kanka a dore. Akwai abun da ba za ka iya fada ba. Mu fada muna nan, mu sabon da yake faruwa ba. So kuma mun ce za mu kara ci gaba da sauraronku, abu ma za a ci gaba ba fa. Mu tashi a saya, mu sa rana daga nan zuwa sati biyu. Wannan rashin adajin da ana yi muku yau zai siya. Wallahi na tabbatar muku. Za mu fara daga wani abu. Thank you so much.
To assalamu alaikum. Mai magana Ahmad Kaka, Chairman Arewa Filmmakers Association of Nigeria Abuja Chapter, kuma coordinator na kungiyar. Gashi kuma na samu kaina a layin yan jaridu na mu'amala da su, ko ince ni ma dan jarida. A dan zan jefa tambaya ne ga mai girma DG na National Orientation Agency. Kuma in muka kalli maganganun da duk masu magana suka yi a baya, za a ga cewa musamman dan uwana gashi shi ma jarumi ne a cikin masana'antar mu ta Kannywood, cewar yada zantuttuka yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo mana koma baya da rashin zaman lafiya ingantacce a wannan ƙasa ta mu. A namu ɓangaren sai in ce tare da ni da 'yan jaridu, musamman ita kanta ita wannan gida wato Voice of America, gaskiya mun ba da gudunmuwa matuƙa a yankinmu na arewacin Najeriya. Kamar yadda ake faɗa cewa da sai dai fitina mummun ta tashi a ce ramuwar gayya, da finafirai da muke da yadawa da muke a jaridu ya sa mutumin arewa ya gane cewar ba kona kona ne a gaban sa ba. Ya kamata mu wa Allah godiya ko gwamnati ta fito ta shirya wani abu da musulman mu da kista mu godiya wa Allah musamman arewacin Najeriya an samu canji. Ina son shugaban National Orientation Agency ya amfani da wannan damar a bashi lokaci a BOA yayi magana da farko ya gode wa mutanen arewa a madadin gwamnati. An yi rigingimu kashi kashi sun kai kashi 10 a kasar nan. Yau ba a ji mutumin arewa ya dauki ko ashana ya ketta ba. Ya kamata mu gode domin Allah yana cewa akwai malamai anan da insakantum la azidannaku idan kuka gode sai in kara mu. To tunda mun yi abun yabo ya kamata a zo a gode wa mutanen arewa. Abinda shugabannin mu suka yi dinnan na yanzu shi ma abun a gode ne. Da kyale matasa suka yi da ba yanzu wannan zancen ake yi ba. Kaga kenan wannan yana so ya nuna duniya inda duniyar tana yadda da me ake yi a gaya wa mutanen duniya su gane cewa matasan arewa sun san mutuncin shugabanci, sun san mutuncin zamantakewa, kuma wannan dai ya samu ne a ƙarƙashin idan ban yi san kai ba sun ce a ƙarƙashin mu yan jaridu da masu shirya fina-finai. Dalili shine fina-finan mu da dama muna nuna mutane illar rashin zaman lafiya. Yan jaridu suna ta kokari su nuna duniya da mutanen mu na arewa illar rashin zaman lafiya. Me yake zuwa idawo? Ashe kenan mun ba da gudunmuwa. Zan yi amfani da wannan dama in kira ga mai girma shi tunda shi ne yanzu wakili na gwamnati a zafafa a ƙarfafa wannan abin da ake yi na samar da zaman lafiya ta hanyar wannan ma'aikata tasa. Duda abin da muke tsoron mu faɗa mai girma Igwe ya riga ya fito da shi. Gaskiyar magana shi ne muna kira ga gwamnati ta yi fomfin kuɗi ma wannan ma'aikata National Orientation Agency. Lokacin da aka yi baya an yi mamsa mun ga irin amfanin da wannan gurin suka yi. Sun taimaka wajen yada abubuwan da gwamnati take yi, sun taimaka wajen samar da zaman lafiya a wannan yanki. To ni ina harab bakinsa da bakin sauran 'yan ƙasa cewar wannan ma'aikata biliyoyin kuɗin da muke ji suna tafiya wasu gurare a danno su wannan ma'aikata, su kuma idan an danno su kirawo 'yan jaridu da mu 'yan fim su zo su ba mu dama mu kuma za mu daɗa ci gaba da yaɗa abubuwan da gwamnati ya kamata a yi wa al'umma. Wannan shi ne tare da ba sai na cika da surutu ba, ina mai su shugabanni godiya musamman shugabannin amalgamatin ƙungiya da su shugabannin arewa Trades Association din shugabannin ƙungiyoyi. Wallahi kun yi rawar gani da kuka bari aka yi abin a tsanaki. Dan da ku fito kun yi magana ba, ina mai tabbatar muku a ƙarƙashin ƙasa wasu za su taso da wani abin da zai zame mana ba haka ba. Allah ya daɗa kiyayewa.
To sunana Ya'u Yakubu Yobe, shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Assalamu alaikum shugabannin wannan gida na sashen Hausa na muryar Amurka. To kusan zan iya cewa alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya ba mu dama, ko in ce ya ba ku dama na wajen wayarwa al'umma kai. Kusan abin da kunnuwa na suka ji min a wannan zaure dangane da ababen da na ji manyan baki suka tattauna a wannan zaure, ina so in ma shi Dr. Muhammad Tahir tambaya dangane da janye yajin aikin da kusan zan iya cewa mu kanmu ƙungiyoyin ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa mun fito mun goyi bayan wannan yajin aiki 100% duba ga irin manufofi da suka gindaya ko suka fito mana da shi. To Allah hakika dangane da janye wannan yajin aiki, tambayar da nake so in yi anan shin kaman yadda ka zayyano ko in ce yadda muka yi ta karaskiya da shi a kafafen yaɗa labarai, duba ga kun hakikance lalle ilalla sai an biya diya a gwamnatance na adadin mutanen da aka rasa da kuma dukiyoyin da aka rasa a yankin kudancin ƙasar nan, sannan kuma kun fito kun bayyana manufar cewar lalle ilalla sai wasu dattabai daga kudu ko in ce daga kudancin ƙasa sun fito sun sanya baki dangane da yarjejeniya da irin cin fuska da ake ma al'umma masu fataucin waɗannan kayayyaki zuwa ƙasashen kudanci. To a baya kusan zan iya cewa dangane da rigingimun da suka kawo suka zama makasudin wannan rigima shine rigimar da ta taso a baya na kawar da wani sashe na 'yan sanda masu yaƙi da miyagun laifuka wanda ake kira da SAS a nan Najeriya, ko in ce mu a matsayinmu na ma'abota kafafen yaɗa labarai mun ga mawaƙi ne kawai, mawaƙi ne da shi da yaransa su suka jagoranci cewar lalle ilalla suka hakikance cewar sai an kawar da wannan runduna, kuma gwamnatin Najeriya ta fito ta bayyana wa duniya cewar ta saurare su, ta kawar da wannan ma'aikata. Sannan ku a matsayinku na masu gwagwarmaya waɗanda don ku kwatar wa al'umma yancinsu, kun fito kuma kun ce lalle ilalle sai an biya ku diya, kuma sai an amsa waɗannan sharuɗoɗi nan da taɓan kudanci sun fito sun ba mu al'umma haƙuri da kuma yarjejeniyar cewar hakan ba za ta sake faruwa a yankin kudu a je a ciwa waɗannan fatake fuska ba. To mu dai muna bibiyan kafafen yaɗa labarai, amma ba mu ga inda aka ce ga tabbacin gwamnati ta amsa cewar ko ta cire wasu miliyoyin kuɗi don ta biya wannan diyyar ba. Sannan kuma ba mu ga wani dattijo daga kudancin ƙasar nan wanda ya fito kafafen yaɗa labarai ya yi kira da babban murya cewar yana magana da yawun al'ummar kudu cewar sun ɗauki laifinsu kuma ba za su ƙara makamanciyar wannan cin fuskan ba. Shine tambayata, ko a'a an yi muku wannan ne a cikin ɗaki ko a gefe? Nake so Dr. Muhammad Tahir da ka fito ka fahimtar wa al'ummar ƙasa kai dangane da wannan janye yajin aikin.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Alhaji Abdullahi Burama Araka daga jihar Sokoto. So gaskiya bayanai suna da yawa waɗanda na so in faɗa, amma zan ba ɗaya daga cikinsu wanda na zaɓa a raina domin na san shi na sarin shi. Na farko ne madaman jihar Legas ne, babu shakka na shekara 40 a jihar Legas. ‘Ya'yana guda biyar, guda ɗaya na aihu a jihar nan, kuma dukkan sun yi kasuwa a jihar Legas Wagodo, kuma suna yi kasuwa a kasuwa a nan jihar Sokoto yanzu. Gaskiya ni a tunanina da abin da kuma na gani da abin da na sani, yanzu ban matsar da take faruwa wadda kamata ainihin shugabanninmu su nace a kanta akan magana faɗan ƙabilanci. Duk wannan manganu da suka shigo duk dalilin faɗan ƙabilanci ne, domin abin da ke faruwa a yau kudu, idan kana tuka mota ko babur ba mai sai ka buge dan kudu, to idan ba ka samu kadaji amin tsaro ba to za ka kashe ka. Kuma ba abin da ka haka lege na ƙabilanci daga zuciya. Ƙabilanci ya riga maka katutu. Yau idan an kurɓarawo ana ɓarawo, abin da za a ce Bahaushe ne ko ce Musulmi ne, kaga wannan al'ada ta ci zuciyarmu wanda bai kamata a bari ta yi nisa ba. Wato babu abin da ya fara mamaki, ille a kasuwa za ka wuni kana sai da kaya, kana sai ma Yarbawa, kana sai ma Inyamurai, kana sai ma kowa, sun abokanin kinka, amma da wani abu karasu ya samu ku sun abokanin faɗa. Kuma wannan abu kake gani babu wanda haddasa shi ille shugabanni. Shugabanni suna amfani da ƙabilanci da addini domin biyan bukatunsu. To ni abin da nake ba ainihin wannan kafa ta BOA shawara, to lalle a hito da wani shiri musamman akan dakwashin wannan ƙabilanci da addini. Dan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da dan siyasa ka a ba kowa kafacciwa shi amfani da ƙabilanci da addini da yaren shi don bukata kansa. Wannan shine kafa wadda ta ganin idan an kafa ita to za ta kawo mana sauki a Najeriya. Assalamu alaikum sunana Ali Ibrahim.
To assalamu alaikum, ina iwa manyan baki fatan alkhairi. Jinjina ta musamman kuma ga wannan kafa ta BOI da take ba mu dama mu tattauna abubuwan da za su kawo mana maslaha a cikin ƙasa. Ala hakika ni dan kasuwa ne, dankalin Turawa nake sayarwa. Nakan je Jos sau biyu a sati, ina zuwa ranar Litinin, ina zuwa ranar Alhamis. Kuma duka irin matsalolin da shugabanni na suka gabatar a nan, mu ma kanmu a yankin arewan muna fuskantar irin waɗannan matsalolin da suke damunmu. A wannan zaure na BOA mai albarka, in ba mu manta ba, sun taɓa gayyato mana mai magana da yawurin da na sojojin Najeriya. A nan na yi masa tambaya akan irin kuɗaɗe da muka ga jami'an sojoji suna ansa a hannun direbobin da muke ɗorawa kaya akan wannan hanya. Ya tabbatar mana da cewa kuma in Allah da wannan lokaci za a janye in ma akwai biyan kuɗaɗe da ake akan wannan kan hanya. Daga Jos zuwa garina na Maraba, akalla ba a kasara ba, za ka samu jet ɗin sojoji fiye da 15. Kuma duk lokacin da ka je kan wannan hanya, ban san babban mota ba, don ba babban mota nake ɗorawa kayana ba, J5 nake ɗorawa. Kuma ban cika tahowa da su ba, amma akwai lokacin da in kai dare da yawa dole ka biyo su, saboda ba za ka samu ƙaramar motar da za ka taho ba. Ba jet ɗin da za su je ba su ba da wannan naira 500 ba kasfin su wuce. Wannan dalilin ya sa suke kuka mana wannan sati biyu da suka kare ɗin nan sai da suka ƙara mana kuɗin motar da ake kawo mana kaya daga Jos zuwa garin nan.
Yau ma dai anan zamu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shugaban kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da Madam Christy Dan Fulani Sunkur, shugabar kungiyar masu noma da sarrafa dankali, da kuma sauran bakin mu da suka halarci zauren. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu gune lafiya.
To a gaida Madina, Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Barkamu da saduwa a shirin na naku mai farin jini na Rayuwar Birni. A yau ina tare ne da wani malami amma barin bar shi ya gabatar da kansa da kansa. Malam, menene sunanka?
Sunana Ezekiel.
To Malam Ezekiel, kai mutumin wanda wace jiha ne a Najeriya?
Ni mutumin Bauchi ne.
Eh, mutumin cikin garin Bauchi ne?
Eh, ni ji mutumin cikin garin Bauchi ne.
To ganin cewa gashi na kalli kaman kana sana'a ce ta security, wato sana'ar gadi. Kaman ka kwashi shekara nawa kana wannan sana'a?
A kai shekara uku.
To amma ka fara sana'a ne daga can Bauchi ko kuma yaya aka yi?
Daga nan na fara.
Amma da a Bauchi akwai wata sana'a da kake yi kamun ka zo nan?
Eh.
Wace sana'a kake yi?
Na yin shayi.
Kana sana'ar shayi. Okay. Ganin cewa kana sana'ar shayi a can garin Bauchi, to menene saka ka baro can Bauchi ka taho nan Abuja baka tsaya a can kana sana'a ta shayi ba?
Dan saboda naga sana'ar shayin ba wani fita ne, shi yasa nan so na zo cewa dan saboda zan samu, so idan na samu wani sai na samu kudi sai na koma na je na ci gaba da makaranta.
Okay, to ganin kai mun maganar makaranta, shin kai karatun boko kuwa?
Eh, na sai a secondary.
Okay, ka gama secondary gaba daya? Baka shiga dai jami'a ba kenan?
Babu.
Baka shiga jami'a ba?
Eh.
To amma kana da burin, kana da fatan gobe ka kara koma makaranta?
Eh, ina da shi.
Kana da burin sake koma makaranta ka je kai ko degree dinka?
Eh, dan da hanya dan iya dan koma.
Ina fahimce ka, da in ka samu sarari ko ka dan samu wani dan abu zaka gobe kana fata kai ma ka koma ka kammala makaranta, ka kammala jami'a?
Haka ne.
To ganin cewa a Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani, akwai matsalar abinci yana da tsada, gidan haya shi ma haka yana da tsada, kaman a iya kake yi ne, a ina kake zama?
Ina zama Fafe.
To a nan Fafe inda kake zaune, haya kake yi koko kyauta kake zaune?
Haya ne.
Kaman nawa kake biya?
50,000.
50,000 kake biya a shekara ko a wata?
A shekara.
A shekara kana biyan naira 50,000.
Eh.
To baka ganin cewa amma yanzu a wannan sana'a da kake yi, kaman kana samu nawa, kaman kake samu a wata nawa ake biyan ka, ko kuma a sati ake biyan ka?
A wata ake biya 30,000 ake biya mu.
To baka ganin cewa wannan 30,000 din sana'a da kake ta shayi a can garin Bauchi zaka iya samun 30,000 ko baka samun 30,000 a wata?
Gaskiya baya shigowa 30,000, baya samuwa cikin wata
a Bauchi.
Eh.
To amma kana da fatan kenan, ka ce mun wata ne kana da fatan ka koma Bauchi, kana fatan ka koma ne ka ci gaba da sana'a ka ta shayi ko ka koma makaranta?
Na koma makaranta.
To Malam Ezekiel, yaya bar mu koma batun iyali, shin kana da mata? Kana da?
A'a, ban da mata.
To iyaye fa suna nan?
Eh, suna nan, amma baba na ba yana.
Oh, baban ka?
Ya rasu.
Oh, ya rasu, ya Allah ya ji ganshi. To amma kaman kana kwashe wani tsawon lokaci kamun ka je Bauchi don duba iyayenka?
Nakan je sau biyu a shekara ko sau ɗaya a shekara.
To Malam Ezekiel, na gode kwarai-kwarai da gaske.
Shikenan, ma na gode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Ali
kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.